وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu irin wannan lokaci. Yau dai Asabar 16 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1433, wanda ya dace da 4 ga watan 8 miladiya 2012. Wannan mai tambaya ta farko yake cewa, assalamu alaikum malam, me falalar fiddakai a musulunci, kuma menene hukuncin magana a makabarta? Malam, kuma wace ƙasa ake fara turawa akan mamaci? Naga wasu suna tura ta yamma ko ta gabas. Malam, menene gaskiyar? To, da Allah ta kai tambayoyin da an sha amsa su, ma dai na riga na karanta gabasa ta ƙarshe, ina jin mun amsa wannan a bara. Ya kamata mutane su dunga bibiyar abubuwa da suka gabata. Tambayarsa ta farko ita zakkar fiddakai, malamai sun yi sabani a matsayinta. Mazhabin Malikiya suna cewa sunna ce muakkada, a lokacin da jumhurin malaman hadisi suna cewa wajiba ce, saboda hadisin Abdullahi dan Umar da yace farada Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam zakatul fitr. To, kalma ta farada a larabci tana zuwa da ma'anoni. Su abinda da yawa daga cikin malaman hadisi suka tafi a kai, farada ai shine aujaba, wato ai nabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta. To, sannan farada da larabci na zama anan haddada wa qaddara, an gwargwaje an iyakance. To, su mazhabin malikiya sai suka tafi akan cewa gwargwajewa da iyakancewa ake nufi. Saboda haka dai kuma menene, lalle babu shakka ma sunna ce mai ƙarfin gaske wanda bai kamata musulmi ya wasa da ita ba, bal tana daga cikin fa'idodinta, wato tsarkake abinda mai azumi ya yi a cikin azuminsa na maganganu marasa fa'ida da wasu abubuwa wanda bai kamata mai azumi ya aikata ba. Domin akwai hadithi da ya ce hiya tuhuratun lissa'imi wa tu'umatun lilmasakin, ita zakatul fitr tsarkakewa ne ga mai azumi akan wasu abubuwa da ya furta wanda bai kamata ba, kuma abinci ne ga wanda yake miskini. Aka ce a bayar da ita kafin a tafi sallar Idi, wanda yake da ikon bayar da ita yake bayarwa har sai aka dawo daga sallar Idi, ana nan ana bin sa bashi, kuma duk lokacin da ya bayar ta zamo daidai da sauran sadakoki, ma'ana bai samu waccan falla da lada da ake bukata a bayar a samu ba kafin a je Idi. Tambayarsa ta biyu, ya halatta a yi magana a makabarta? Abinda ba a so a makabarta maganganu marasa fa'ida. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam har wa'azi yana yi a makabarta. Akwai dogon hadithi ina ji na Barra wanda ya zayyana yadda ake zuwa ɗaukan ran, wanda yake ainihin musulmi inda mala'iku suke zuwa daukar ransa da irin abuwa da ake nuna masa da kuma wanda yake ainihin ki a arne shi ma da irin yanayin da ake daukar ransa da abuwan da ake nuna masa kafin a je a binne shi saboda ka ana magana a makabarta musamman mutun ya ga wani gyara da ya kamata a yi a ga cewa an yi kabari bai zurfi ba yadda idan aka saka mutun tukannan ma za su iya dunga shafar jikinsa to sai a ce to ya kamata a yi zurfi da shi an fi so a yi zurfi sosai a makabarta a ga wuri da bai gyaru ba a ce a gyara wani duba laifi bane to amma a je makabarta a ci gaba da firar kasuwanci ko fira ta harkokin hada-hadan rayuwa ko wani abu to wannan ba daidai bane ba maganan kasan kabari mun yi bayani cewa ya danganci yanayin kasar wajen babu wani nassi da ya zo ya ce ga wacce za a fara gabatarwa gabatar da kasar kabari ya danganta idan kasa ce wadda yanayinta cewa ta ciki cikin ta fi danko sosai to shikenan an fi so a sa mai danko a sama yadda ruwan sama ba zai baje ta ba idan kuma ta wajen ce ta fi danko to sai zama ta wajen za a dora a sama yadda ruwa ba zai wargaje ta dandanan ba idan kuma ya zama cewa ba wacce ta fi wata danko duk wacce aka soma duk ɗaya ne ba wani dalili cewa ainihin sai an sa wacce akwai tawilin da wa'ansu suke yi cewa wai ita kasar da take sama an yi tasbihi an yi karatun qur'ani a sama saboda haka ita ya kamata a kusa ta a wajen mamaci shi yasa ake so a sa ta saman kusa da shi ta kasa a dora sama wannan duka wato fira ce kirkin su a wajen Allah shine da tsiratar da shi ba wai kasar da aka yi zikiri ko bin Allah akai ba komai ko da za a je a debo kasar gurbin inda limamin yake kai goshin sa limamin juma'a karewa dai kenan a ce duk aje masallatan juma'a a debo a hada sai a kwaba ma a yi masa folo da ita to ba ta da wani amfani idan bai bi Allah a rayuwarsa ba wannan yake cewa malam menene dangantakar annabi Ibrahim da Nuhu kuma wani aka fara aikowa ban san dangantaka ba idan dangantaka ce ta jini ban san dangantaka su ta jini ba idan ta addini ce to duka annabawan Allah ne gabaki daya wa aka riga aikowa kuma shine annabi Nuhu sannan annabi Ibrahim yace malin tambaya ta ita ce to kamar zakka in mutun arzikin nasa ba na halas bane ina amfanin fitar da ita tunda Allah ya ce baya karbar aiki sai mai kyau koda dukiya ta haramiya ce muddin dai ta kai nisabi wajibi ne mai zakkar mai kudin ya fitar da zakka in bai fitar ba laifi akan laifi yanzu kamar mutumin hadithin da yace duk mutumin da yaje wajen boka ba za a karba masa sallah ba tsawon kwana 40 to kaga mutum ba zai ce to shi yanzu tunda yaje wajen boka sai ya kwana 40 sannan ya sallah in ma yayi ba ta da amfani wajibi ne ya sallah ko ba za a karba ba to saboda haka abinda kawai za a ce masa shi kokari ya tsarkake dukiyar sa wanda yake cewa assalamu alaikum malam mu dai wani abu ne ya faru da mu a cikin satin nan ladan ya kira sallah misali 6 da kwata sabanin 6:55 da aka saba na magariba sakamakon haduwar hadari yayi tunanin lokaci yayi mu kuma sai muka sha ruwa bayan nan sai rana ta bayyana to malam anan yaya hukunci ga wani shi kuma yake cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin mutum wanda ya sadu da matarsa bayan sahur daidai sallar asubahi to irin wannan tambayoyin gaskiyar lamari akwai abin da yake zama wa uzuri a wajen mutanen da suka gabata can shekaru da dama ba zai zama uzuri a wajen mutumin yanzu ba mun sha gargadin mutane muna nuna musu lokacin sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda sun ga yamma ta dinke iya fahimta surana ta fadi suka sha ruwa sun sha ruwa da ƴan mintuna kawai sai gajimare suka yaye sai kawai aga rana ta kyallo sayyidina Umar ya ce to Allah sani ba ganganta ba mu iya imanin mu rana ta fadi shikenan bai rama bai ce wani rama azumi ba su mazhabin malikiya a irin wannan gabar su ne suke cewa mutumin da ya ci alfajiri ya keto ba da sani ba ko kuma rana ba ta kai ga faduwa ba da sani ba zai rama azumi daya to gaskiya duk in mun kalli wannan abubuwan su mutanen da na farko babu ilimin nan da ake zuwa ayi wato ka'ima shine kalanda a nuna mana ga lokacin fitowar rana, ga lokacin fadawar ta, ga kaza ga kaza ga kaza, duk ai wannan bayanin. Sannan kuma agoguna da Allah ya hore mana, yanzu zai ga yaro ko da dan shekara bai, wani bai ma kai shekara 15 ba, akwai agogo a hannunsa ko a wayarsa. To banga dalilin da mutum zai ce wai yanzu shi an kira abin nan, wai an kira sallah, to idan shi bugagge ne ladan, ai kai ba bugagge bane, ya kamata ya zama kana da hankali. Ai bai kamata abubuwan addini su zama haka nan da ka dinga wasa da su ba. Haka nan ladan ne daga ya ga rana ta abin nan sai kwada mutane kiran sallah, wannan ya kamata a hukunta irin wayannan. Irin wannan ba su dace da maganar ladanci ba. Irin su ne masu mugun takalidancin, ba ruwansu da agogo, ba ruwansu da harkar bature. To yanzu lokacin ci gaban zamani ne, irin wa'annan da Allah su kauce, a samu wayo su dinga yi mutane kiran sallah, amma su dinga saka mutane a cikin rudani da ainihin abubuwa na rashin daɗi, wannan gaskiya ba daidai ba ne. Wani haka kawai da ya yi ɗanbacin bayan da asali ya ga biji-biji kawai tashi kwaɗa kiran sallah, wani kawai da ya abin nan ya ɗanbacin dare ya tashi kawai sai kwaɗa kiran sallah. To gaskiya lokaci ya wuce da za a dinga ba mutane uzuri, wannan wasa da addini ne gaskiyar lamari. Ya kamata mutane su gyara wannan, kuma a datse da wannan. Shi ma wannan wanda ya gangancin ya ce wa ya sadu da iyalansa bayan sallar asuba, zai je kafara, ita ma ya mata kafara. Kowa ya je, misali a ce yadda mutum abin nan ko azumin wata biyu, ko kuma a ce yadda mutum 60-60, kaga gobe ya ƙara. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalik, ya ce khabaru mubtada'in muqaddar ay al'amru aw sha'anu dhalika al-madhkur, wato al'amarin ko kuma sha'anin shi ne wannan abu wanda aka riga aka ambata. Wa man yu'azzim hurumatillah, duk mutumin da ya girmama alfarmatan Allah, ma'ana abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa daraja da matsayi, duk wanda ya wannan yace hiya ma la yahillun tihakuha, abinda ake nufi da al-hurumat shi ne abinda bayan halatta a keta su. To duk mutumin da ya wannan fahuwa ay ta'zimuha, wato girmama wannan abubuwa, khairun lahu inda rabbi, shi ne mafi alkhairi a wajensa, ainihin a wajen ubangijinsa, fil akhira, ainihin a ranar lahira. To anan tunda aka ce al-hurumat an yi jam'in su, ba a yi tansisi ko taksisi kawai a kansu ba, ma'ana duk wani abu da yake alama ce ta addinin Allah, yana daga cikin abin da yake nuna nagartan mutum da kirkinsa da mutuncin sai girma wannan abun. Mu fara da abin da ya shafi abubuwa na yau da kullum, kamar karatun Qur'ani. Qur'ani za ka ga duk ƙasashen da suka ci gaba ta fuskan fahimtar addini, matsayi da suke ba Qur'ani mu ba ma ba shi. Za ka ga yanzu in ka tafi kamar ƙasar Saudiyya da irin masu Sudan da sauransu, za ka ga hatta a masallatai an sa ɗan abin da ke ɗora Qur'ani haka. Ba a so a ce a aje ga Qur'ani a ƙasa sai ga sai mutum ko da ya ɗora shi akan cinyarsa ko ya ɗora shi akan ɗan wannan abin, domin mutunta shi da girmama shi, domin zancen Allah ne subhanahu wa ta'ala. Da wannan malamai suka ce bai halatta a ce ga mushaf, ma'ana Qur'ani kusa da kai, ka miƙe ƙafa ya zama ainihin kana fuskantarsa da tafin ƙafarka, wanda ga al'adar Larabawa ko da zama mutane suka yi, ka kalli Larabawa da wahala ga sun zauna sun miƙe ƙafafuwansu suna fesin ɗin juna, don su agunsu yana daga cikin rashin girmama shi wanda ka miƙe ƙafa, tafin ƙafarka yana kallonsa. To saboda haka balantana littafin Allah subhanahu wa ta'ala. To duk wani abu wanda yake nuna alama ta addinin Allah, to akwai buƙatar a mutunta shi, a girmama shi, ya zama an alkinta shi sosai sosai, ta yadda mutum inda kaman kuɗin ajihunsa ne ba zai wasa da shi ba. Allah ce inna safa wal marwata min sha'airillah, safa da marwa suna daga cikin alamomi na addinin Allah. Shi ya sanya za ka ga cewa ƙasar da suka ci gaba da fuskar addini, duk wani abu da yake da alaƙa da addini irin yadda ake mutunta shi, yanzu ɗauki Ka'aba. Idan ka je za ka ga cewa hukumomin Saudiyya Allah saka musu da alkhairi, Ka'aba za ka ga cewa kamfani aka yi na musamman na yin rigar Ka'aba, bai da wani aiki tsawon shekara sai wannan rigar ta Ka'aba ta ciki da ta waje. Duk shekara kuma sai an canza ma wannan ɗakin riga ta ciki da ta waje, ainihin wanda aka yi to aikin hajji na zuwa, za a cire ta cikin, a cire ta wajen, a sa masa sababbi. karka so ka ji kudin da ake kashewa akan wannan aikin. To kaga wannan yana nuna girmama abubuwa da suke nuni zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala. Saboda haka ya kamata mu kula da wannan abubuwa da kyau. Duk wani abu da yake cewa na addini ne ya kamata mu bashi muhimmanci. Bayan mun bashi muhimmanci a aikace, to a cikin zukatan mu mu ji cewa wannan abin yana da matsayi kuma yana da daraja yana da mutunci. Ina fata mun gane. Allah subhanahu wataala yake cewa wa uhillat lakumul an'am, kuma an halatta muku dabbobi na ni'ima akalan ta fuskaci ba'da dhabhi bayan yankawa illa ma yutla alaikum, sai fa abinda ake karantawa gare ku ake karanta tahrimahu haramcinsa fi hurrimat alaikumul maita, a cikin ayan hurrimat alaikumul maita al-aya yace fal istithna'u munqati'un, nan da aka ce illa ma yutla alaikum sai dai abinda ake karantawa, ma'ana lakin ma yutla alaikum wa yajuzu an yakuna muttasilan, kuma ya halatta shi wani istithna ya zama muttasili, wa tahrimu shi haramci din lima arda min almauti, sai dai abinda ya bijiro ma ita wannan dabba din na mutuwa wani hawi da makamancin wannan sai zan ba a ci ba. Misali da Allah ya ce hurrimat alaikum almaitatu waddamu walahmul khinzir, zuwa karshe sai aka ce illa ma zakaitum, sai abin da ya zamo kun yanka. To wannan istithna'i ne muttasili ko munqati'i? Su malikiyya suka ce istithna'i ne munqati'i, ma'ana wannan abubuwa da aka zana banda su sai kawai abin da aka zo aka yanka. Agum haka agum malikiyya dangane da wannan da za a zo ana ta kawo ka a yanka, agum malikiyya ba za a ci ba. Su shafi'iyya suka ce a'a istithna'i ne wanda yake muttasili, illa ma zakaitum ai shine illa ma adaraktum zakatahu, sai abinda kuka riski yankan shi, ma'ana kuka same shi da rai bai mutu ba sai ku yanka, idan kuka yanka shikenan. To shine abinda mai tafsiri yake ambatowa anan. Saboda haka kenan abinda ya kamata ya zama istithna'i muttasili, wannan shine abinda yafi sauki. Dan na tabbatar ko da mu da muke malikiyan katon sa da yake 100,200 muna jin za a yadda a kawo ka in an yanka kuma a ce ya halatta ba wata matsala ko? To hakan ai yafi sauki. To Allah subhanahu wataala yake cewa fajtanibur rijsa min al-awthan, sai ku nisanci daudodi na gumaka. Yace min lil bayan, min wato bayaniya ce a ba tabidiyya ba, ai ijtanibu ibadataha li annaha rijis. Abinda malaman tafsiri suka ce min bayaniya ce ba tabidiyya ba, in an ce tabidiyya ce to sai a ce fajtanibur rijsa min al-awthani, wato ku nisanci wani bangare na daudodin gumaka, kenan wani bangaren ba komai. To sai suka ce a wannan bayaniya ce kawai, abinda ake nufi ka to kan gabaki daya a nisanci dauda ta gunki, ma'ana a nisance shi kenan gabaki daya. Wajtanibu qawla zur, kuma ku nisanci magana ta zur, ayil kalamul munharif anil waqi, wato ainifin magana da ta karkace wa tabbas, alwaqi wato shine abin da yake tabbas. Wa shahadatu zur, malan yace ita shaidar zur qaribatul lishirki, dab take da ainifin shirka, idh hiya ihlalul haram, domin ita wato shaida ta ƙarya halatta haram ne, aw tahrimil halal ko kuma haramta halal. Kun ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da yace ijtanibu as-sab'al mubiqat, ku nisanci laifuka guda bakwai da suke halakarwa, sai yace al-ishraku billah wa uququl walidayn wa qatlun nafs. Yazan abubuwa da yana kishingide yake fadan wannan, yazan abubuwa hudu ko uku da yazo akan zur sai ya tashi yace wa kana muttaki'an fajalasa, manzo Allah da yana kishingida sai ya tashi zaune. Faqala ala wa qawlu zur wa shahadatu zur, ala wa qawlu zur wa shahadatu zur, yace fa ma zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Manzo Allah yana tananatawa duk wancan, ku duba girman shirka so dai manzo Allah ya ambace ta, ku duba munin saba ma iyaye shi ma manzo Allah ya ambace shi so daya, ku duba munin kisan kai manzo Allah ya ambace shi so daya, amma da yazo a wajen shaida ƙarya da aiki da ƙarya sai ya tashi zaune ya dinga cewa da shaidar zur da magana ƙarya da shaidar ƙarya ya tananatawa. Me riwaya yake cewa sai da muka ce kai to ina ma dai manzo Allah ya shiru haka? To amma wani kamar yanda mukan faɗa, ƙarya ita ce rigarsa, ita ce abincinsa, kullun sai yaje ya zazzagata yadda zai samu abin da zai sa ajihu kuma abin da zai samu abin da yake la yusmin wala yughni min ju. Allah kiyashe mu. Allah sai ya ce hunafa lillahi, wato suna masu miƙi wa dodar zuwa ga Allah shine muslimina, suna masu miƙa wuya. Adilina an kulli din, suna masu baude ma kowane addini siwa dinihi wanda ba addinin sa ba. Ghaira mushriki nabi, ba masu yin tarayya da shi ba. Yace ta'kidul lima qablahu, wannan ghaira mushrikin ta'kidi ne a wajen hunafa'a. Wa huma halani min alwawi, kenan da hunafa'a da ghaira mushrikin wa hali ne na wancan da aka ce wajtanibu qaulaz zur, halata kaunikum hunafa'a, halata kaunikum ghaira mushriki nabi, kenan wannan duk hal ne na wancan wajtanibu, wanda wawu na cikin wajtanibu qaulaz zur. Yace wa man yushrik billah, wanda duk yayi tarayya ga Allah subhanahu wa ta'ala yadda sifar sa take, faka annama kharra, kai ka ce mutun ne wanda ya fado ya sulmuyo, minas sama'i daga sama, fatakhtafuhu at-tayr, sai tsuntsaye suka dunga wato kai masa fauta, suna kai masa warta, ay ta'khudhuhu bisir'a, wato tsuntsaye suke kai masa rida da gaggawa, aw tahwi bihi ar-rih, ko kuma iska ta wurwura shi, shine tusqituhu, ta jefa shi fi makanin sahiq, a wuri wanda yake mai nisan gaske, ba'idin shine mai nisa, fa huwa la yurja khalasuhu, wannan ba a saran ma wato kubutarsa da kuma tsirarsa. Kenan wannan aya tana nuna mana kamar imani da tauhidi kaman sama suke, fita daga layin tauhidi da fita daga layin imani, to kaman mutumin da yake sama ne kawai shike na sai ya subuto, ma'ana barin imani kaman mutumin da yake rataye a sama ne sai bar sama din, kaga idan ya sulmuyo kasa to dole sai ya karaso, kuma Allah kadai sai inda zai fada. Ashe kenan garkuwa a wajen musulmi ya zama mai tauhidi, mai kadaita Allah, mai cikakken imani, wannan shine zai bashi kariya wanda ainihin zai samu kansa a cikin kyakkyawan yanayi. Allah subhanahu wataala sai yace dalika, yace dalika, wannan kenan, yace ayyu qadar qabluhu al-amr, ma'ana al-amru kadhalik, lamarin kaman haka yake. Wa man yu'azzim sha'air Allah, duk mutumin da ya girmama alamomin addinin Allah, fa innaha, ay fa inna ta'zimaha, to lalle girmama alamomin addinin Allah, wa hiya al-budun, anan shine raquma, allati tuhda lil haram, wanda ake bada wato ainihin ake kyautar da su zuwa ga mutanen harami, bi an tustahsan, shine a kyautata su a samu kyawawa, kar dabba da za a layya ko wanda za a ainihin hadaya, a duba wata wanda take ainihin mara kyau, wata mummuna, wato tustasman, kuma ainihin a turkata ya zama tayi kitse sosai. Hada malin yace wannan kenan, wa inna ta'zima sha'irillah, kun musani girmama alamomin addinin Allah, dakhilun fi kulli shay, ya shiga a cikin dukkan komai, bal huwa mawdu'us sura, a wannan shine ma abinda sura take koyarwa. Wa minhu, daga cikin girma alamomin addinin Allah, ma taqaddama al-kalamu alai, shine abinda magana ta riga ta gabata dangane da shi, min tarki taqalidil a'ma, na rashin yin makantaccen koyi, wa tarki libtida'i fi din, da kuma rashin kago abubuwa a cikin addini da sunan addini, wa tarki dukhuli fihi, da rashin shiga addini din ala tarafin akan shakku, fa in asabahu khairun, ta yadda idan alheri ya samu mutum, ituma annabi, sai ya natsu ya gamsu da shi wannan abin da ya samu, wa illa in ko ba haka ba, in qalaba ala wajhi, sai ya koma gidansa najiya, wato ainihin na kafirci da abubuwa munana, wartadda an din, ya ridda ya bar addini. Wa kadhalika fi ma yati, haka nan ma cikin abin da zai zo nan gaba, kama sanubayyinuhu insha Allah, mai tafsiri ce kamar yadda zan bayyana in Allah ya so fi mawadhihi, a wuraren sa. Yace wa ta'zimu fi kulli shay, girmamawa da mutuntawa a cikin komai, huwa ruhuhu, to wannan shine fa'ida abin ma gabaki ɗaya shine ransa, kama qala ta'ala, kamar yadda Allah yace min taqawwal qulub, wato ainihin yana daga cikin takawa ta zuciya, minhum, daga su masu aiki din, fa innal quluba, domin su zukata, idan qadat, idan suka jawu, li ta'zimi shay'in, ga girma wani abu, asra jami'ul a'da, to dukkan sauran gabbai sai su gaggawa, ila amalihi, ya zuwa ainihin aiwatarwa, wal qiyamu bi wajibatihi, da kuma tsayuwa da wajibabbun abubuwa, wa nawafilihi, da abubuwan nafilfili, ففي الحديث الصحيح ياضو أتكي إن قتتن حديثي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله إلى أمينة الله سكار تبتا أغريشي يتي على كسولارا وإن في الجسد مضغة للي أتكين ديكي أكوت إصوكا كنكانيا إذا صلحت إذن تجارو صلح الجسد كله دكان ديكي يا جارو وإذا فسدت إذن كمتباتي فسد الجسد كله دكان ديكي غباكي ديا باتي ألا كسولارا وهي القلب وانا إرطوكا إتتي زوتيا الله سبحانه وتعالى يتي لكم فيها كنا دا أتكين شأنين هدايا لذاك كوروشيني الشعائر وانا ألامو من الدين من البدن ندق راقما للهدي وانا سكين هدايا كنا دا يتي وسميت شعائر أن أنبتيت سنا شعائر لإشعارها دومين أنا ييمة ألاما بما تعرف به da abin da za a gane ta da shi annaha hadiyun cewa wannan hadiya ce ka ta'ani hadidatin bi sanamiha kaman karta karfe a tozanta misali idan za a tura dabba ta hadaya to ana yi mata wani abu da ke nuna wannan kyauta ce aka yi zuwa ga ainihin haramin Allah ko dai a samu wani a kariyo ganyen itace na harami ko wani abu haka sai a rataya mata to duk wanda ya ganta zai kauce mata komai sata sa ko yafi bera sata ya san wannan kayan Allah ne ba zai taba ba ko kuma a karta tozan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama idan zai tura wata dabba a yanka domin sadaka wa mutanen harami to yakan karta wani abu akan tozo sai jini ya fito to wannan kartawar duk wanda ya ganta ya san cewa wannan kyauta ce zuwa dakin Allah subhanahu wataala kuma wannan ba rashin tausayi bane ba wanda yafi kowa tausayi ya aikata shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a karta jini ya fito saboda haka daga nan sai a kora ta zuwa harami aje a yanka to kuna da manafe abubuwan amfani karku biha kaman hawanta wal hamli alaiha da kuma dora mata kaya bima la yadurruha da abinda ba zai cutar da ita ba ma'ana idan aka aike ka da dabba a lokacin da ake wannan tafiya ta ƙasa kaman saniya ko raquma cewa ka je ka kai su harami a yanka to ya halatta ka hau ya halatta idan akwai yan kayan da ba za su yi nauyi ga dabbar ba mutun ya dora manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ga wani mutun yana cikin tafiya alamar ajigace ya ganshi yana kora dabba sai ya ce wannan dabbar fa ya ce ai ta hadaya ce sai ya ce irkabha ka hau yace ya ma'aikin Allah ta hada yace irkabha ka hau da aka ce da kai sai ya ma'aikin Allah na ce ta hada yace wai hak ma'ana kai to ka irkabha ya so zaka wahalar da kanka ga abin da addini bai wahalar da kai ba kaga kenan akwai ɗan taurin kai ko ada kaman wato yana nuna shi ya kaman ma yafi manzo Allah sallam sanin matsayin abin da za a kai harami wanda yazo da addinin gabaki ɗaya wa zai kai shi sanin addinin balanta na mafi shi kenan ashe irin wannan dai yan kaka gidan yan me ake cewa sai an ga abin da zai ture buzu nade Allah shiryar da mu mutane wato wani lokaci sukan wahalar da kansu akan abin da babu lada a wajen Allah nikan fada irin wannan munasabar yanzu akwai wanda wai shi saboda imani idan ya kai azumi ba zai sharuwa ba sai yayi sallar magariba sannan mai dan lazimin sa sannan yazo ya sharuwa yayi bid'a ya wahalar da kansa kun ba lada wannan tsawon lokacin da yayi wanda yazo mana da addinin ban taba ganin hadisi ba ko na ƙarya cewa manzo sallam yayi sallar magriba kafin wato abin nan kafin ya sharuwa sai ya sharuwa sannan ya sallar magriba domin kai bawa ne gajiyayye ka nuna cewa dama abin da yasa ka dakata saboda an ce ka dakata amma yanzu an baka dama to shikenan sai ka amfani da damar to sai ga mutane suna wasu ayyuka suna ganin wai tsarki ne da takawa ashe jahilci ne kawai da sakarci su bata ma kansu lokaci Allah ya dora mu akan daidai. Saboda kai kita to duk wanda yi abin nan wannan yana daga cikin yace thumma mahilluha wato kuna da amfani ga wannan daba ila ajalin musamman ya zuwa wani wuri wanda yake iyakatacce shine waqata nahriha lokacin yankata ma'ana ka samu ka amfana da wannan dabba a wajen hawa ko dora mata kaya har ya zuwa inda za a yankata da kuma lokacin yankan ai makana hilli nahriha shine wurin halaccin soke ta
Thumma mahilluha kai, thumma mahilluha, sannan watu ainifin wurin halatsin ta, ai shine makanin hilli nahari ha wurin halatsin soke ta, ilal baitil atik, shine zuwa entaccen daki, daki mai daraja, ai inda hu watu wurin sa, wal muradu bihi abinda yake nufi da wannan alharam, watu harami jami'ihi gabaki dayan sa, wal alharamu jami'uhu, watu harami gabaki dayan sa. Abinda yasa aka ambaci dakin Allah domin haramin shine wuri mafi daraja, amma abinda ake aya take nuna mana wurin yanka dabba ta hadaya to shine area harami gabaki daya. Idan mutun ya yanka dabbar sa ta hadaya, misali ya yanka ta a Arafa bata yi ba, domin Arafa ba a cikin haramu bane ba hillu ne, to amma dole sai an riga an shigo Mina, ainihin wannan duka nan ake yankawa domin ita ma haramu ce. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
wali kulli ummatin ja'alna man sakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
يتي لما ذكر تعالى الذبائح yayin da Allah subhanahu wataala ya ambaci yanke yanke bayyana, Allah sai ya bayani annahu lam takhlu minha umma, cewa babu wata al'umma da tawofintu daga yin yanke yanke wanda suke na ibada. Fadhaba'ihu min ash-shara'il qadima, su yanke yanke suna daga cikin shari'o'i wanda yake na tuntuni. Ku duba Annabi Ibrahim alayhi salam an umarce shi da yanka dansa. Faqala, sai Allah subhanahu wa ta'ala yace wa li kulli ummatin, ga kowace al'umma yace jama'atin muslima, jama'a muslima salafat, wanda ya zama ta shude qabla kuma kafin ku, to ga kowace daga cikin su ja'alna man sakan, mun sanya ainifin wani yanka, yace bi fathi sini a ce man sakan, ayi masinun fataha, wa quri'a bi kasriha an ce man sikan, shine hamza da kisa'i sun karanta man sikan. Yace ismu makan, ya zamo suna na bagire, kenan kun ga mansik ala wazanin maf'il, to duk abin da yake ala wazanin maf'il zai iya daukar sunan wuri, zai iya daukar sunan lokaci, amma duk abin da yazo ala wazanin maf'al shi sai dai sunan wuri kawai. To shine sai yake cewa ai dhabahan qurbanan, yanka na ibada, ma'ana idan an dauki qira'an man sakan au makana hukuku inda za a yankan idan an dauki wato abin nan mansik. Wal ma'ana, abinda dai ake nufi, shara'ana li kulli ummatin mu'mina, mun shar'anta ga kowace al'umma mu'mina an yansaku su yi yanka lillahi ta'ala saboda Allah subhanahu wata'ala. Wa min shurutiha, yana daga cikin sharuddanta ma'rifatu kayfiyatiha, a san yayi kamata ai ita wannan ibada ta yanka, wa waqtiha da lokacin da za a yi, wa mahilliha da kuma inda za a yi. Li yadhkuru ismallah, domin su ambaci Allah, ma'ana su tuna Allah, alama razaqahum, akan abin da ya azurta su, min bahimatil an'am, na daga bukunduman dabbobi, ai inda dhabhiha shine yayin yanka ta, wa nahariha da kuma soke ta idan wacce ake sokewa ce. Wa nahariha da soke ta, sai ce sammaha bahimatan, Allah ya ambace ta bahima, ma'ana ba kunduman dabbobi, li'annaha la tatakallam, domin ita ba ta yin magana. Wa qayyada bil an'am, anan kuma Allah sai ya dabaibaye abin da cewa al an'am, ma'ana dabbobi na ni'ima, li'anna ma siwaha la yajuzu dhafuhu fil qarabin, domin duk abin da ba ɗayan hudun nan ba baya halatta a yanka shi a cikin sha'anin ibadodi. Wa in jaza akluhu, duk da cewa cin sa ya halatta, misali yanzu mutum ba zai zo da bauna, wanda bauna kaman sa ne jeji ce, mutum yace to bari ya zo da bauna yayi layya da ita, ko mutum ya zo da dan tauran barewa ko gada yace bari yazo yankan suna da shi ko yalayya da shi ko mutun yazo da bareyi yace bari yanka su yazo yalayya ko ainifin yanka na suna wannan baya halatta duk da cewa cin su ya halatta to amma abin da shafi wannan ibadodi na layya na hadaya na suna to wannan ainifin duk ba a yi sai da wannan ɗayan hudun wanda Allah subhanahu wataala ya ambata da suna al-an'am saboda haka Allah subhanahu wataala sai ce fa ilahukum ku sani cewa fa abin bautakku ma al-umami salifa ku da al-ummatai ainifin da suka shude ilahun wahid abin bauta ne guda daya la sharika la bashi da abokin tarayya falahu aslimu ma'ana kaman a ce fa aslimu lahu amma kawai sai aka ce falahu gare shi shi kadai aslimu sai ku miƙa wuya ai in qadu li amrihi ku jawo ga al'amarin sa wa bashiril mukhbitin kuma kai bishara ga mutane wanda suke masu mai da lamari zuwa ga Allah ai al-muti'in masu da'a al-mutawadhi'in masu kaskantar da kai su wane ne masu wannan sifa Allah sai ya ambace sai ce allazina sune wa'anda idza dhikra Allah idan aka ambaci Allah aka ambaci narko wanda ya tana daga fandararru kangararru wajilat qulubuhum zukatansu sai su ji tsoro su razana shine khafat qulubuhum zukatansu sai su ji tsoro an tukhalifa amrahu domin kar su saba ma al'amarin Allah wasabirina kuma su ne masu hakuri alama asabahum akan abin da ya shafe su minal balaya na daga bala'o'i kamar yadda muka ambaci kissan annabi ayyub alaihi salam cewa ga Allah da kansa yace inna wajadnahu sabiran mun same shi mai tsananin hakuri mai hakuri na ji da fada to kenan wa'ancan al-mukhbitina wanda Allah subhanahu wataala ya fada su ne asabirin alama asabahum masu hakuri ga abin da ya shafe su ko rasa abin da suke da shi a da suna da lafiya Allah ya rasa masu suna da abun hannu Allah ya karbe kayan sa ko ƴan su masoya mata ko da ko ɗayan mahaifa ko ƴan uwa Allah ya karbe ko kuma a wani abu da yake so yana ta addu'a Allah ya bashi kaza bai bashi ba to sai yayi hakuri ya sallama ma Allah yadda cewa babu abin da Allah zai sai da hikima to wannan sune masu hakuri da yawa mutum zai iya fada da bakin sa yace ai shi ba alhamdulillah ai shi mai hakuri ne to sai lokacin da Allah ya shafe shi da ɗayan wannan abun mai nauyin gaske aka ga ya jure to wannan shine za a yadda ai cewa mai hakuri ne wal muqimi sala kuma sune masu tsayar da sallah fi awqatiha a cikin lokutanta masu tafsiri wanda ba fi sai su saka akwai fi awqatiha a cikin lokutanta wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma wanda ya zamo suna ciyarwa daga cikin abin da muka azarta su ya tasaddaquna shine suna yin sadaka kun ga anan Allah sai ya nuna cewa ashe ba su ne asali masu abin ba ba su akai ba a ce wa mimma malaku ko mimma fi aidi sai aka ce wa mimma razaqnahum kuma daga abin da muka azurta su ashe kenan Allah shi ya azurta dukkan mai arziki kuma wannan alama ce ta cewa haka Allah subhanahu wataala ya so inda Allah bai so ba sai zama wani sanin da arzikin ba shi ba to nan aka ce wa mimma min yahtamil an takuna tab'idiyya ko ta zan bayaniya idan muka ce min tab'idiyya ce to sai mu ce al-infaq ana nufin bayarwa ciyarwa ta mustahabbi wato wani dan abu kuma daga cikin abin da muka azurta su sai su ainifin tsakuro su bayar su taimaka mun gane ko duk kullun idan aka ce al-infaq kar ka takaita kalmar a wajen abin da za a ci ka samar da gida ga wanda ba su da shi sunan sa infaqi ka ba da kudin haya ga wanda ya gaza an biyo shi kudin haya sai ka bashi sunan sa infaqi wani arbutu masa magani a asibiti ko shi ko iyalansa ba kudin maganin sai ka sai masa sunan wannan abin infaqi saboda kalmar nafaka abu ne wanda yake ainihin mai fadin gaske duk abin da ya bayo ga amfani to sunan sa ainihin infaqi to idan mun ce min bayaniya ce to sai zamu ana nufin zakka ta wajibi domin an riga an san abin to kenan zamu iya cewa min din ta iya zamowa bayaniya a daidai lokacin kuma ta zamo tab'idiyya kaman yanda abin zai iya zamowa na musahabi ake nufi ko kuma ainihin na wajibi sai Allah subhanahu wataala ya ce
wal budina ja'alna lakum sha'a إِنَّ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر
Allah subhanahu wa ta'ala yace wal budun kuma raquma yace jam'u badana jam'in na badana al badanatu wato ainifin raquma guda daya al budun shine raquma yana daga cikin jam'i wanda wato zaka samu mufaradi yafi jam'i adadin harufa wannan ya tunatar da ni jiya a karatu wa shajar wa dawab sai na samu sabaqul lisan a shajar nace dabbobi kuma addawab na fadi haka wannan kusan wani bawon Allah ya zakkara min ashajar yana daga cikin jam'in da mufradin sa ya adadin harufan mufradi sun fi yawa yanzu kaga ashajaru bishiyoyi ashajaratu bishiya daya to anan albudunu raquma albadanatu raquma guda daya kaman ka ce attamru dabino wanda yake mai yawa nace attamra kwaya daya to ga al'ada zaka samu cewa jam'i yafi mufradi yawan harufa to saboda haka anan albudun raquma ake nufi an ambace su da wannan kalma domin fil galib idan sun koshi za ka gansu jika jika yi aka ce insanun badin mutum ne wanda yake ainihin mai jiki to aka ce wal budun su raquma jam'u badana ce jam'in badana wa hiya al ibl shine raquma shi ma ibl ba za ka rashi raqumi ba wannan shine da ake cewa wato laysa lahu mufradun min lafzihi al ibl raquma ake nufi to baka da kalmar da za ta baka raqumi daya da al hamza da ba'un da lamu baka da wannan sai dai ka ce aljamal ka gani shine zaka yi ta misali abin nan raqumi ina fata mun gane to Allah yace wa'annan raquma ja'alna halakum mun hore su gare ku min sha'irillah a matsayin alamomin addinin Allah shine alamu dini alamomin addinin sa lakum fiha khair kuna da alkhairai masu tarin yawa a cikin sha'anin su yace naf'un fid dunya amfanin duniya kama ta kaddama kaman yanda bayani ya riga ya gabata sannan wa ajrun fil uquba da kuma lada a ranar tashin alkiyama amfanin mutun zai sayar ya samu kudi zai dora kaya zai kaza zai yi kaza zai yi kaza zai yanka zai ce sannan da kuma lada a lahira idan mutun yayi yanka ta fuska ibada Allah ya ce fadhkuru smallah ku ambaci sunan Allah alaiha wato ai inda nahariha a lokacin yanka ta sawafa a lokacin da suke layi a tsaitsaye yace qa'imatan ala thalath ala thalathin tana tsaye akan kafafuwa uku ma'qulatal yadul yusra an daure kafata ta hagu dama idan za a soke raquma idan aka tsayar da su to shikenan kafar ta hagu sai a lankwashe ta sai a daure yadda da an soke ta kun ga shikenan sai ta fadi Allah yace fa idza wajabat junubuha idan sasanninta ya fadi kasa shine saqat ila al-ardi ta fadi kasa ba'da an-nahari bayan sokewa huwa waqtul akli minha shine lokacin cinta to idan ya zama an soke sun fadi fakulu minha ku ci daga gare ta in shi'tum in kun ga dama wa at'imul qani' kuma ku ci yadda mutumin da yake mai kawaici allazi yaqna'u bima yu'ta shine wanda yake wadatuwa mai gamsuwa da abin da aka bashi wala yasalu ba zai roka ba wala yata'arradu kuma ba zai bijiro ya kawo kansa ba wal mu'tar da kuma ainihin wanda zai bijirar da kansa shine as-sa'il aw al-muta'arrid wannan al-mu'tar malamai sun yi masa fassara ɗayan biyu shi al-mu'tar shine wanda zai zo yana dan zazzagayawa bai ce komai ba amma dai tumbika halatu manzari amma kabari kawai gani na ya nuna maka dai abinda nake nufi sai sannun ku da aiki dan zazzagaya to kaga wannan ya nuna yana da bukata duk da cewa bai ce a bashi ba to shi asar wanda zai ce da Allah to a dan sama mana namiya ko dan wanda zamu gashi to duk dai Allah subhanahu wataala ya ce duk a basu yace kadhalika ay mithlu dhalika at-taskhir irin wannan horewa din kaman haka ne sakharnaha lakum muka hore su gare ku bi an tunhara shine a soke wa turkab a hau wa illa inda ba dan horewar Allah ba lam tutaq da ba za a taba samun dama akan ta ba kai yanzu dan Allah a kyale ka da amalar raqumi a ce kawai Allah bai hore shi ba amma ku je ku biyar ku kama shi kwantar duk sai ya kwantar da ku kamin ku kwantar da shi to amma Allah subhanahu wataala sai ya hore sai kaga yaro bai wuce dan shekara 7 ba ya kamo akalan raquma ga sunan ya jawo su ya gurfanar da su ya tashe su ya nan da su ya nan da su duk Allah ya hore yanzu kunama da ba a hore ba je ka jaraba ka taba ta kana taba ta to karshe in ta ranga dama sai dai kai gaba to sai dai kawai mu ce Allah mun gode duk abin da muke da wata bukata ta tilas akai sai Allah subhanahu wataala ya hore mana baka da wata dabba a ban kasa face sai Allah ya koya ma dan adam ya za a yi ainihin ya sarrafa ta koda najejin yanzu hatta najejin duk dabarar dabba duk karfinta to Allah ya hore ma dan adam yadda zai yi kare lagonta sai dai idan ba wanda yake mabutin shiga jejin bane ba nabin ni kai ba lalle ka iya sani ba amma shi da yake kauyen duk musifar zaki da damusa dan adam ya san yadda zai yi ya kame su ka gansu an saka a keji a kai su a gidan zu a kai su ina ne kama an zo an yi watan dasu dan adam kenan Allah subhanahu wataala shi yema irin wannan horewa to nan da Allah subhanahu wataala yace wato ainifin fakulu minha ku ci wannan ba amru jubin bane ba umarni ne wanda yake nan mustahabbanci ma'ana lakum an ta'kulu minha kun samu ku ci manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama lokacin da yake aikin hajjin sa shine aikin hajjin na farko na karshe abinda manzon Allah ya hadaya da shi shine raqumi 100 tun daga can zuwa yanzu ban taba jin muloniya da aka ce yayi hadaya da raqumi 50 ba ni dai ban taba ji ba ban ce ba ayi ba amma ni ne ban taba ji ba ballantana a ce raqumi 100 manzon Allah kina sallam wanda kyauta ita ma kyauta sai ta koyi kyauta a wajensa raqumi 100 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke kuma shi da hannunsa ya soke 63 sayyidina ali ya ƙara soke sauran wanda zai nuna mana ashe yanka ba rashin tausayi bane ko wanda zai ce wallahi ai shi saboda tausayinsa shi bai iya yanka a wannan saboda da abin nan susancinka ba wai cewa abin nan tausayi baka fi manzon Allah ba amma shi da kansa sai da ya soke raqumi 63 yazo yasa aka fide su gabaki daya yasa aka yanko tsoka na jikin kowanne aka yanko tsoka 100 yasa aka saka a cikin tukunya aka bararraka ya kurbi roman ya dauki tsokar ya ce sallallahu ta'ala alaihi wasallama dan ya nuna cewa ya halatta ainihin a ci din ba wai cewa in kai kun bi halatta ainihin ka ci ba saboda haka Allah yake cewa mun hore su gare ku la'allakum tashkurun ko za ku gode ma in'ami alaikum ni'imomina akan ku Allah sai ya ce lan yanalallaha luhumha namun mukan wannan dabbobi ko na hadaya ko na layya ba sa saduwa zuwa ga Allah subhanahu wataala wala dima'uha ko kuma jinanan ba ruwan Allah da tarin naman ba ruwan Allah da jinanan ai la yurfa'ani ilaihi ba a daga su zuwa gare shi ma'ana da jinin da tsokar ba a dauka su zuwa ga Allah walakin yanaluhu taqwa minkum kawai abinda zai sadu da Allah shine taqawa ma'ana an yi domin sa ay yurfa'u ilayhi minkumul amal al-amal salih ana daukaka ayyuka ne na gari zuwa ga Allah subhanahu wataala al-khalis lahu wanda tsantsa saboda Allah aka yi ma al-imani kuma tare da imani aka yi kenan wannan yana nuna mana ya kai dan uwa kar ka yi domin alfahari akwai wanda zai yi dan alfahari a ga cewa ai duk yallayin su ba wanda ya yanka adadin abin da ya yanka ko kuma duk tsararrakin sa ba wanda ya yanka irin adadin abin da ya yanka wani haka kawai zai yi domin alfahari wani kuma a'a zai yi domin karewa ya yanka ba ba da ba rawatan to wani kar a ce ya fada kwata to duk yadda zai yi in ma rance ne in ma wani abu ne shi dai wai dole ne sai an san yana nan kar a ce bai yanka ba a ce ayya ai alhaji jari yayi kasa to idan mutun ya haka ya fadi warwas ya zama kawai dan Allah kai ba domin wato ainihin cewa kawai kai alfahari ba to akwai kuma wanda zai kawai saboda al'ada sai sabo an saba aini wallahi na saba in dai ban yi ta ba zan ji dadi ba a to ka bata al'amari kuma kawai ina yi ne don Allah kar kai domin al'ada kar kai domin alfahari ko domin kafafa ko isa ko nuna kafiwa ne kawai Allah ya kalli zuciyarka kawai saboda shi kai saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa kadhalika ay kamar haka kama haka ne sakharaha lakum Allah ya hore ta gare ku litukabbirullah domin ku girmama Allah alama hadakum abisa abinda ya shiryar da ku yace shine arshadakum abinda Allah ya shiryar da ku lima'alimi dinihi na alamin addinin sa wa manasiki hajjihi da kuma wararen yanke yankin aikin haji wa takbiruhu ta'ala girma Allah subhanahu wataala huwal isra'u shine yin gaggawa limtithali awamirihi a wajen aikata umarnoninsa biƙadar listata'a gwargwadon iko wajtinabu nawahihi da kuma nisanta hanahanansa wa zikirullahi indahuma sannan kuma ainihin ambatan Allah a wajen su wannan yanka din ala annahu huwal amiru wan nahi yace wa zikirullahi indahuma wato ambatan Allah a wajen sokewa ko yankawa din ala annahu huwal amiru wan nahi mutun ya tuno cewa Allah shine mai umarni shine mai hani tare da cewa malamai sun ce kuma at-takbir din ana nufin mutum ya ce bismillah wallahu akbar bismillah wallahu akbar kenan wali takbirullah zai dauki ma'ana biyu kenan a girmama Allah a ji cewa eh lalle wannan abu saboda shi ake yi shine mai umarni shine mai hani sannan kuma ambaci kabbaran a lokacin ainihin yankawar a ce bismillah wallahu akbar Allah subhanahu wataala ce wa bashiral musinin kai bishara ga masu kyautatawa shine al-muwahhidin masu kadaita Allah fa fil hadith as-sahih ya zo a cikin hadisi ingantacce al-ihsan abinda ake nufi da ihsani an ta'budallah shine ka bautata ma Allah ka annaka tarahu kaman dai kai kana ganin Allah fa in lam takun tarahu idan ba kasance kana ganin Allah ba fa innahu yaraka to shi Allah subhanahu wataala yana ganin ka ma'ana wannan hadisi yana nuna mana mataki mafi daraja shine zama lokacin da kake bautar kaman kana ganin Allah subhanahu wataala ma'ana fardan kaman a ce ko da shi baya ganin ka to kai kaman kai kana ganin sa to in baka kai wannan matsayin ba ikhlasin ka bai kai haka ba to kai kaman shine ya tsare kai na ganin ka wannan shine mataki wanda bai kai wancan ba ina fata mun gane domin siga abin yanda take a ce wani yace maka yi min kaza yi kaza yasa ka wani aiki yayi tafiyar sa baya nan ka zo kai abin nan kaman naka ne kai da kanka ba ha'inci na kowane iri to kaga ba daidai kake da wanda yazo yace yi kaza kuma ya tsare kai yana kallon ka ba wannan kai da kyau amma wala Allah domin an sa ma ido shi yasa kai da kyau din sabanin wancan da kaman a ce ma ba a nan lokacin da ya kyautata to wannan shine ihsani tsakanin Allah subhanahu wataala da bayinsa sanin ihsani mu tsakanin mu shine badlun nada wa kaful adha wa talaqatul wajhi shine kai yalwata amfanar da bayin Allah amfanin ka ya zama mai yaduwa ko mulkin da Allah subhanahu wataala ya baka ya zama kana amfanar da wanda kake shugabanta suna samun amfani ta kare rayuwar su kare dukiyar su kare mutuncin su agaza musu da abin da suke so kawo musu da abin da yake damun su a matsayin ka na mai kudi ya zama kayal wata amfani da wannan dukiya da Allah subhanahu wataala ya baka yan uwanka na jini makotanka abokan arziki su san ana yi su san Allah subhanahu wataala ya ni'imta ka musamman lokacin da bukata ta kama mutun ya zo ko neman taimakon ko rance mutane sukan dan rena al'amari na rance wanda wasu malamai suka ce wallahi rance ma yafi sadaka malada suka ce domin me suka ce domin shi mutumin da kazo ka baiwa sadaka ko shi ya tambayi sadaka ko kai ka bashi in mun kaddara shi yace ka bashi sadaka to wala Allah akwai abubuwa ma suna can ya boye a gida kila ma ya fika samun yazo ce ka bashi sadakar to amma shi duk wanda yazo ya yadda ka bashi daga baya dawo da shi ya yadda bai da shi ya yadda a matsayin ki to ya zamo amfanin ka ya fadadu in baka da dayan biyin to ya zamo ka kame dukkan wani abin cutarwa baka da abin da zaka ba mutane ka amfanar da su kai ba mai mulki bane ba mai kudi bane wala Allah ba mai ilimin koyar mutane sana'o'i bane ba mai ilimin da zaka fahimtar da su addini bane duk baka da wannan to aqalla a samu kuma kaffal adha kame cutarwa ba zaka cutar da wani da alƙalamin ka ba ba zaka cutar da shi da matsayin ka ba ba zaka cutar da shi da bakin ka ba ta kowanne bangaren cutarwa ba zaka cutar ba sana a samu talaqatul wajhi sake fuska manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama idan ka je neman bukata a wajensa ko baka samu bukatar ba to sagin fuskar da aka yi ma sai ka ji kamar an baka domin duk wanda ka je neman wata bukata ya sake maka fuska ya baka hakuri kai don Allah ayi hakuri wallahi ka zo a wani hali a wani dan datsi wanda abun ba a da tsaya komai saboda haka Allah ka yi hakuri Allah ya hada mu a gaban Allah sa an samu budi za a yi maka to zaka ji dadi a cikin ranka kuma zaka taho da karfin guyuwa to amma idan aka sha maka kunu kana zuwa kai sallama ya amsa kasa kasa to kaga daga nan ma sai ka ce da ma dai zuwa ne mu gaisa ba ma za ka yi bani abin da ya kawo ka ba a to ai an ce shimfidar fuska ta fita ta barba to dole ba ai shimfidar fuska ba ka kai ma dole sai ka koma to saboda haka wannan abubuwan sai mun cika wannan basannan muka zama almusinuna ihsani tsakanin mu da Allah ihsani tsakanin mu da bayin Allah wato shi hikimar musulunci shine komai talaucin ka to ba barka baya ba akwai abin da ake nema a wajenka dan kaman yanda na ambaci bazalun nada ya da amfani wani ji to ani ban da kokobo bani da ilimin koyi sana'a kuma ni bana da mulki bani da ilimin addini to kame cutarwarka kar kai da ka cutar da kowa kar a halle kai a cuci kowa kar wani ya baka shawara za a je a cuci wani ka bashi hadin kai to in kai wannan ka zama daga cikin almusinun Allah subhanahu wataala ya sanya mu a cikin su sai yace
inna allaha yudafi'u 'anil-ladina amanu inna allaha la yuhibbu kulla khawwanin kafur udhina lil-ladina yuqataluna bi-annahum zulimu wa inna allaha 'ala nasrihim laqadir
Allah Allah subhanahu wataala sai ya fada mana irin gata da kuma abubuwa da yake mana wallahi mu ba mu sani ba yace inna Allah yudafi'u Allah subhanahu wataala fa shine yake ba da kariya anil ladina amanu ga masu imani kun ga anan Allah sai ya ambaci imani kenan ba bakake ko farare ko yalo ko kauyawa ko yan binni ba imani shi Allah yake kalla kenan imanin ka da shine Allah subhanahu wataala zai baka kariya wannan difa'in kakka dauke shi a tsokakkiyar ma'ana ka dauke shi mai fadin gaske Allah zai baka kariya tsakaninka da yan adam yan uwanka da suke neman su cutar da kai zai baka kariya tsakaninka da halittun da baka iya gani kaman irin aljanu zai baka kariya koda a dokar daji ne zai baka kariya da Allah shi kadai ya sani amma sharadin shine ya zamo ainihin akwai imani wani daga cikin magabata bazan iya tuna sunansa ba akwai lokacin da ya taso sun go tafiya ina je jihadi suka je ko wani abu da ya kama da haka kawai shikenan sai ga zaki ya taho bakinsa a bude yace Allah ka sani cewa hidimar addinin ka muka je saboda haka Allah ka ba mu kariya kawai wannan zakin sai ya rufe bakinsa ya zo ya ta shinshina sai na zagaya shi ba sai da yusu dogayen nafilfili yana ta addu'a Allah a'a Allah ya san cewa hidimar addinin sai je kuma kafin hadu da zakin da mutumin kirki ne a wajen Allah shi yasa kullum muke cewa kirki ba so ɗaya ake yin sa a zan mutumin kirki ba koda amu zamantakewanmu kaka dauka zaka kirki daya biyu uku kaza mutumin kirki sai ya zama rayuwarka shine kirki din abinda aka san ka 70 a cikin 100 ko 60 a cikin 100 akalla shine kirki to idan wani abu yazo aksin wannan sai a baka ainihin hanzari kun ba sai ka zo kace ni mutumin kirki bane a mutane za su fada to saboda haka kenan Allah subhanahu wataala yake cewa shi yake bada kariya ga masu imani yake ba su kariya a wajen gawa'il mushrikin wato sharrantan mushrikai wa kullum man yuridu bihim kaidan dama duk wanda yake nufin makirci tare da su inna allaha la yuhibbu kulli khawanin Allah baya san kowane mai yawan ha'inci yace ai la yahdi wa la yuthibu yace baya shiryowa baya bada lada ga kowane khawan mai yawan ha'inci fi amanatihi a wajen amanar sa amanar da aka bashi ko ta Allah ko na wani sa yace fa kullu man dayya haqq Allah duk mutumin da ya tozartar da haƙin Allah fa huwa kha'in to wannan maha'inci ne kafur mai yawan kafirci li ni'matihi ga ni'imar Allah ma'ana mai butulcewa ni'imar Allah sai yace wa humul mushrikun sune mushrikai sai yace wal ma'ana abinda ake nufi annahu yu'aqibuhum zai musu aquba to wannan gaskiya ne daga cikin yan ta'wilat da zaka samu asha'ira suna yi da aka ce inna Allah yuhibbu sai yace ayyuthibuhu zai bashi lada su asha'ira sai suna yin tawilin sifatul mahabba su ce ai idan aka ce mahabba shine wata karkata ta zuciya ga wani abu da mutun yake so to idan an ce Allah ya sifanta da mahabba kenan an sifanta Allah da jini da tsoka saboda haka kenan ashe to menene lazimin mahabba wanda yake son ka zai ma alheri to kenan Allah ya ka ce wai yana son suwa ne to shikenan zai musu alheri zai ba su lada to gaskiya wannan ba daidai bane ba duk abinda Allah subhanahu wataala ya sifanta kansa da wannan qul a antum a'lamu am Allah ku ne kuka fi sani ko kuma Allah idan mun dauki mala'iku ya zo a hadithin Bukhari manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana fada cewa idan Allah ya so wani mutum sai ya kira Jibrilu yace ya Jibrilu ina son wani kai ma ka so shi malaika Jibrilu sai ya so mutumin sannan sai ya kira yi mala'iku yace ya mala'iku Allah yana son wani ku ma ku so shi su ma su so shi sannan kuma sai a saka masa karbo a ban kasa mun karanta wannan hadisi a ainihin tsakanin nan to mala'iku an halice su da haske ittifaqin malamai to shi mala'ika idan ya sowa ne shi kuma sai ka ce yaya yanayin soyayya su take kaga dai ba jini bane ba tsoka bane ba kashi bane ko jijiya ko ɗayan wannan bai taso ba amma Allah ya sifanta su suna son bayin Allah na kware kenan ashe dole mu yadda Allah yana son bayin sa ya yanayin soyayya yake Allah shi ya sani yadda ba mu san zatin Allah ba to ba mu san irin yadda sifofin sa suke ba sai dai mu imani dole musallama to anan Allah subhanahu wataala yake cewa inna Allah la yuhibbu kulli khawan menene kishin al khawan shine al amin domin al kha'in shine diddul amin al kafur wanda yake mai yawan butulci kishin sa shine ash-shakur kenan sai mu ce inna Allah yuhibbu al amin ash-shakur Allah yana son amintaccen mutum mai gode ma Allah subhanahu wataala duk sifar da Allah yace baya son mai wannan sifar to kuma Allah yana son mai kishiyar wannan sifar ha'inci kishiyar sa shine aminci da rikon amana kenan Allah yana son amintacce mai rikon amana kishiyan kafirci shine ainihin godiya da bin Allah to kenan Allah yana son masu godiya masu bin sa malin yace wa min itina'ihi ta'ala yana daga cikin kulawa ta Allah subhanahu wataala bil mu'minina ga mu'minai al musinina masu kyautatawa a ba'ada wa'adihi wato bayan alƙawarin da ya musu bil mudafa'a na ba su na bada kariya anhum wato a wajen su to daga cikin kulawar da Allah yake musu an yi azana lahum shine Allah ya musu izini bi qitali man qatalahum da yaƙar wanda ya yake su hatta la yattakilu ta yadda ainihin ba za su dakire ba wata zahaba quwwatuhum ruhiyya ya zama karfin su wato na zuciya ya riga ya tafi huwa qauluhu ta'ala shine fadin Allah subhanahu wataala yace udhina lil ladina yuqataluna an yi izini ga wanda ya zama ainihin ana yaƙar su shine ainil mu'minin Allah ya yi izini ga mu'minai an yuqatilul ladina yuqatilunahum su yaƙi waɗanda suke yaƙar su minal kufar na daga ainihin kafirai wa yukhatibuhum kuma su yi magana da su bima yafhamun da irin yaren da suke ji wa hadha awwalu amrin bil jihad wannan shine farkon umarni na jihadi wanda ya zama ainihin ana ya kasu bi annahum zulmu saboda sababin an zalunce su bi zulmin kafirina iyahum wato na zalunta da kafirai ya zama ainihin suna yi musu to kun ga wannan aya ta nuna mana karara shar'anta jihadi Allah bai shar'anta wa musulmi jihadi ibtida'an cewa haka nan ku je ku samu arna ku yi ta duka ba a'a udhina lil ladhina yuqataluna bi annahum zulmu akwai magauta addini wanda suke kallon addinin musulunci cewa addini ne na aje a karkashe mutane addinin musulunci ba haka yake ba asali su musulmin su aka dunga yaka ana cutar da su kamar yanda zamu karanta an fitar da su daga gidajen su an shayi musu wannan su adadi na barkatai Allah subhanahu wataala da yana taba manzon sa sallallahu alaihi wasallam hakuri yana ba sahabbai hakuri akwai lokacin da wani sahabi ba zan iya tuna sunan sa ba yazo manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana kwanci a jikin Ka'aba ya tada kai da alkabbarsa yazo yana cewa ya manzon Allah yanzu ba za ka nema mana agajin Allah ba yanzu ba za ka yi mana addu'a ba ya manzon Allah ana kashe mu ana mana kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku yi hakuri yace ku sani wanda suke kafin ku ga irin akuba da akai musu asa zarto ku zuba zarto irin na kafinta wanda ake yanka katako a dinga gagarawa mutum tsakakai sai an tsarga shi biyu amma wannan ba za ta sa mutum ya bar addinin sa ba manzo Allah yake cewa ku mutane ne masu gaggawa wallahi Allah sai ya cika wannan addinin kuma sai ya kai shi duk inda rana ta haska yace lokaci zai zo wanda mace za ta yi tafiya daga nan zuwa Sana'a ba ta jin tsoron komai sai dai ko ainihin wata dabbar daji akan dabbobinta ko kamar abin da ya kama da haka manzo Allah sai dai ku mutane ne masu gaggawa to abinda nake so in ci a wannan shahid musulmi an azabtar da su an karkashe su an kore su daga gidajen su an yi musu abubuwan da Allah kawai ya sani amma Allah ya data cewa su yi hakuri har sai da aka je Madina aka kafa gwamnatin musulunci sannan Allah ya saukar da wannan ayar yace to a yau an yi izini ga waɗanda ake yaka ana zalunta su to yau Allah ya ba su dama su ma su mayar da martani ku duba yakin badar da musulmi da arna waye je wajen wani kun ga yakin badar su musulmi dukiyarsu suka zo su karba wanda aka kwace musu duk musulmin da ya kaura daga makka zuwa madina zaka samu cewa an raba shi dukiyarsa ayari suka tashi za su zo ainihin su tara mushrikan quraishawa sun fito da kayan yaki da waye da waye har ma akai musu nasiha cewa tunda ayarin nan ya kai labari ku koma gida Abu Jahal yace ai ba za ta sako ba sai mun nuna wa Larabawa mu ba kan wallasa bane za mu je mu fatattake su mu karkashe su ai mana kida mai rawa mu yanka raƙuma mu ci a san mu ba abun wasa bane Allah subhanahu wataala ya ba sahabbai dama tunda hakan ta kasance yaje a tunkare su in ka duba sahabbai su gabaki ɗayan su ba su wuce 313 ba duka dawakai biyu ne yake tare da su takobi bai wuce kwaya 11 ba raƙuma su ma ƴan kadan amma suka je suka tunkari mutane 1000 da suke da raƙuma da kayan fada dukan shiri kun ga anan ma su aka takala akan yakin in ka dauki yakin Uhud shi ma zaka ga cewa gabaki ɗaya mutanen Makka suka taho akan sai sun tumbuke Madina gabaki ɗaya ka tambaye ko wani alhaji zai fada maka cewa Uhud a Madina take ba a Makka ba kenan ashe musulmi aka kawo farmaki sannan ka duba yakin Khandak shi ma musulmi aka kawo farmaki ma'ana kenan zaka samu su musulmi su ne ibtida'an aka soma yaka su kuma ainihin intiqaman don mai da martani aka ce su mai da martani sannan zaka ga waɗanda su kuma ba su gama fahimtar musulunci ba suna cewa ai addinin musulunci qama bisayfi addinin musulunci da kan sakali ya tsaya to ko daya addinin musulunci da alkitabu was sunna ya tsaya addinin musulunci zaka ga cewa daga takobi ma lalura take sa ai ba wai ainihin so ake ayakan ba shi yasa duk ma wanda za a yaka zaka ga ai an ba su dama cewa idan wanda suke wani addini ne to suna da ɗayan uku ko su shigo addinin musulunci kaman ba yahudi ko ba nasare ko kuma idan ba za su shigo addini ba sa sha'awar addinin to shikenan su bada jizya su zauna lafiya idan ba haka ba to musulunci ya bada damar a yaƙe su kasu ƙarfin da za su cuci musulunci to kenan zaka ga cewa addinin musulunci da qur'ani da hadisi ya tsaya daga kan saka kalima lalura ne abin da yasa nake nana ta wannan magana akwai wata kalanda da ake yawo da ita a kwanakin nan wasu wanda suke sun muna na fahimtar addini suka yi ta kuma duk mutumin da ya kalli kalanda ya san ƙarairayi ne aka zo aka yi hoton abin nan wata mata wato da ka gani ma computer ce ta yi abin kan wata mata gashi nan da hijabi duk an jajjefe ta wai an yi mata rajamu ta yi zina aka zo da hoton wani an rataye shi wai an rubuta shari'ar musulunci ma'ana musulunci bai da aiki kawai sai sare hannu sai kashe mutum sai jifa kuma abin takeicin wasu da aka nuna gawar wani gashi ya mutu wai an jefe shi saboda shari'ar musulunci a Kenya da Allah ina ke shari'ar musulunci a Kenya duk aka zo aka yi irin wannan abin batanci ne a wajen musulunci kenan wanda bai san musulunci ba da ya kalli wannan to haka kawai musulunci shi bai da aiki daga datse hannu sai fille kai sai jefewa shikenan abin da musulunci yake yi to idan ka ce wannan shari'a shine shari'ar musulunci ka ce manzon Allah bai yi komai ba a rayuwarsa ma gaba daya saboda in ka duba wanda mutum ne aka yi mahaddi gaba daya a tarihin rayuwar manzon sallam mutum ne aka yi mahaddi ma'iz da gamidiya su ne kawai aka yi mahaddi su ma su suka kawo kansu suka zo suka ce sun yi zina tsarkake su to kenan ashe ya kamata mu fahimci hatta akubobi da addinin musulunci yace a yi wa masu laifi aka ce a sare a yanki hannun barawo domin duniyar musulunci ko in ce duniyar ɗan adam ta samu kwanciyar hankali a wajen dukiyoyinsu shi yasa ma shari'ar musulunci ta tsara in za a yi akubar a fito a yi ta ƙarara wal yashhadu azabuhum ta'ifatun minal mu'minin wannan haddi da za a yi wasu musulmi su zo su gani don kowa ya shiga taitayinsa in ya gani gobe kar ya ƙara to amma wasu mutane sai kawai suke ta nuna kawai musulunci shine a kashe a jefe a yanke hannu wannan ba daidai bane ba addinin musulunci daruratan yake wannan idan an yi wa'azi mutum ya kiya har ta kama akai kaza kai ku duba irin matakai aka ce ta zina din nan idan da za a zo a ce mutane hudu su zo a kashe da sun yi zina wani ya yi zina da shi da wance sai uku suka ce sun gan shi kamar turmi da tabar ya shi da ita ɗaya ya ce shi da ya gan su a shimfiɗa ɗaya bai san me suke ba wannan ukun ko limaman juma'a ne sai an musu bulala 80-80 sai an bulale su ko da alarmomi ne sai an bulale su domin kare mutuncin shi wancan ɗin don kar a buɗe ƙofa ya zama ainihin ana ta banzatar da lafiya ko rayuwar mutane to saboda haka kenan addinin musulunci in ka ga ya tsara akuba ga mai laifi to an yi masa domin shi a hana shi kuma taka ma wani burki nan gaba yanzu kamar yadda muka faɗa ku duba hikima ta yanke hannun barawo ba a ce a kashe shi gaba ɗaya ba yanzu inda aka ce a kashe barawo in an kashe shi kenan ba a san ma an kashe wani mai sata ba to amma sai aka yanke mutum hannun dama na farko kai idan ka kalli mai guntulun hannun dama kusa da kai an yanke iyaku za ka yi ta kafa da kuɗinka shi ma zai ji kunyar shiga taro da an gan shi mutumin ne to wani kuma shi ma zai yi shakun kar a'a na ga an yanke hannuwa ne fa in aka yanke na wani ma ka zan dinga yawo kowa ya gani ya ga ɓarawo kowa shi kenan sai a daina sata shi ne hikimar addinin musulunci to amma mutane sai ka ga suna taya magauta musulunci yau musulunci sharri kuma su musulmi ne saboda me saboda jahilci su ba su fahimci musuluncin da kyau ba Allah ya ba mu iko mu gane amin amin saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa inna allaha kuma tabbas Allah subhanahu wataala ala nasrihim abisa taimaka musu la qadir mai cikakken iko ne ai wa'adahum bin nasri Allah subhanahu wataala yayi musu alƙawarin taimako ala tariqir ramzi wal kinaya wannan ba kifaya bane kinaya ne nunun ne Allah subhanahu wataala yayi musu alƙawarin agaji ala tariqir ramzi wato ta fuskar nuni wal kinaya da kuma ainihin hannunka mai sanda dan kun ga sai aka ce wa inna allaha ala nasrihim laqadir bai ce allah sayansuruhum ba ya nuna Allah shi mai ikon taimaka musu ne kenan Allah a hannunka mai sanda yake wa mutane cewa to zan fa taimaka wa masu imani wanda ake yaka ana zalunta su kun kike ne ya musu alƙawarin taimako ta fuskar nuni da kuma hannunka mai sanda kama wa adabi dafi adal kufari anhum kaman yanda Allah yayi alƙawari na tunkude cutarwa kafirai daga barin su mu'minai din thumma haddahum alal qital sannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zaburar da su wato akan wannan yaki al-ma'dhunu lahum wanda aka yi musu izinin sa bi tadhkirihim shine Allah ya tunatar da su bi annahum cewa su humul ladhina ukhriju sune wanda aka fitar da su min diyarihim daga gidaddajin su bi ghairi haqqin ba tare da wani haqqi ba fil ikhraji a cikin fitarwan ma ukhriju ba a fitar da su ba illa an yaqulu kawai sai wai don sun ce rabbuna Allah Allah shine ubangiji mu wahadahu shi kadai wa hadha alqawlu haqqun kuma fadar cewa Allah shine ubangiji mu ai kun ga magana ce ta gaskiya wal ikhraju bihi kuma fitar da mutane saboda sun fadi wannan ikhrajun bi ghairi haqqin fitarwa ce ba tare da haqqi ba kenan kun ga anan Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙara jaddada mana cewa su musulmi da suka yaki mushrikan Quraishawa ashe tutarwa ce aka yi musu ninkin baninki fitarwa a gida babu daga garin mutuna hewa babu abu mai bala'i irin wannan a ce garin da aka haife ka nan ka sani da iyayenka in kai magidanci ne da ƴaƴanka a ce an kore ka can garin da baka sani ba ka kwatanta ka ji aikin haji zaka tafi fa ko umara aikin ibada amma wallahi wani a sati biyu ya ji duk ya kosa garama ya dawo gida akwai alajin da naji tun ma ba a fita arfa ba wataran maka wasu shekaru yake ta shi yanzu kowa ya samu jirgi zai koma ba amma fita fa mina ba takwas ga wata ba tai ba amma an samu dan tazara tsakaninsa da mutanen gidansa take ko yanzu ya samu jirgi sai ya koma to yanzu fa shi wannan dan abin ne yaje na wucin gadi ya dawo ya koma gidansa ina ga a ce a zo a kore ka daga garin ka tafi wani gari wanda baka sani ba ka bar matanka ka bar ƴaƴanka wala Allah duk duke gabaki dai ka barta akwai cutarwa ta wuce wannan to yanzu wanda aka yi mu wannan idan ya maida martani me laifin sa kuma akan me za a zarge shi bayan cewa da can kuma an azabtar da shi to shine Allah subhanahu wataala yake fadin dalili da yasa aka ba musulmi dama su mayar da martani ga wanda ya zama ainihin suna yakin su ga ainihin an yake su an zalunce su an kore su daga gidaddajin su sun bar iyalan su da dukkan abubuwa da ainihin ya zama sun mallaka Allah subhanahu wataala yace walaula difa'ullahi an-nas ba'dahum ko kuma daf'ullahi an karanta daf'u an karanta difa'u yace ba dai tun kudewar Allah da yake wa mutane ba ba'dahum shashan su yace yace badalu ba'dhin minan nasi aka ce walaula difa'ullahi an-nasa ba'dahum kenan takdirin walaula difa'ullahi ba'd an-nasi bi ba'd shi wannan an-nas din mubdal ne minhu shi ba'd shine al-mubdal ina jin kila dai kun gane wato da aka ce walaula difa'ullahi an-nasa sai ka dauka duk mutane gabaki daya ke nufi tunda an-nas mutane gaba daya to sai aka ce ba'dahum ma'ana kenan ba da tunkudewa da Allah yake wa sashen mutane ba ba gaba ɗayan mutane ba sashen mutane to ƴan uwa gaskiya zamu dakata anan ƙwarai da gaske ayar za ta buƙaci dogayen bayani hadari ne ya taso gadangadan mun samu awa ɗaya da rabi kuma mai martaba ya faɗa ma dai kusan tun jiya cewa tunda dab ake da fara tahajjudi zan mayar da karatu mai zamo awa ɗaya kacal ta yadda insha Allah idan aka yi awa ɗayan kowa zai kama gabansa wala Allah ko dai gobe lahadi ko jibi litinin sai mu fara awa ɗaya ɗayan insha Allah yadda za a dinga salamin mutane a kankari insha Allah ta'ala yanzu zamu dakata saboda hadari Allah subhanahu wa ta'ala ya kai kowa gida lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.